Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaurara assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Yau Juma'a 21 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Zahra Ofage da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin kasar Ghana ta sake jaddada aniyarta na karar ɗaliban kasar da ke karatu a kasar China. Muna tafe da ƙarin bayani. To kamar kowace ranar Juma'a, yau kofa guda take domin ku kira ku bayyana mu ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku iya kira ita ce 1-202-205-6-5. Kada a manta sai a saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jero lambar. Sannan muna tafe da labaran wasanni daga jamhuriyar Kamaru, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. A yau Juma'a, shugaban kasar Sudan ta Kudu ya rusa gwamnatinsa, inda ya nada Madugun Adawa Riek Machar a matsayin mataimakin shugaban kasa na farko kwana guda kafin a rantsar da sabuwar gwamnatin haɗin kai. A wata doka da ya sanar, shugaba Salva Kiir na Sudan ta Kudun ya kuma nada Rebecca Nyandang, matar ɗaya daga cikin magabatan ƙasar marigayi John Garang, a matsayin ɗaya daga cikin mataimakin shugaban ƙasar su biyar da suka hada da Machar da Wani Iga da Taban Dengai da wani mutum guda wanda har yanzu ba a bayyana sunansa ba. Har ila yau Kiir ya sanar da wata doka da ta rusa majalisar ministocinsa da kuma majalisar ba da shawara, inda ya nada Tut Galuk Kiew a matsayin mai baiwa shugaban shawara kan tsaro da kuma Mayik Ayi Deng a matsayin minista a ofishin shugaban. A yau Juma'a, kasar Lebanon ta tabbatar da mace ta farko da ta kamu da cutar coronavirus. Matar mai shekaru 45 ta kamu ta koma ne daga kasar Iran, amma an keɓe ta a asibiti. Ministan kiwon lafiya na Lebanon Hassan Hamad ya faɗa a wani taron manema labarai cewa sun tabbatar da kullar cutar na farko a yau, inda ya ƙara da cewa ana binciken wasu mutum biyu da ake kyautata zaton sun kamu da cutar. Matar da mutanen biyu an keɓe su ne a asibitin gwamnati na Rafiq Hariri da ke Beirut. Matar ta isa Lebanon a jiya Alhamis a wani jirgi da ya tashi daga birnin Qom na Iran. A halin da ake ciki a yau, hukumomin kiwon lafiya na Iran suka ba da rahoton ƙarin mutuwar mutane biyu daga kamuwa da sabuwar cutar ta coronavirus. Kakakin ma'aikatar kiwon lafiya na Iran Kianush Jahanpour ya ce sabbin waɗanda suka kamu da cutar duk suna da alaƙa da Qom, inda wasu tsofaffi biyu na farko waɗanda suka kamu da cutar suka mutu a ranar Larabar da ta gabata. Ya zuwa yanzu an tabbatar da ƙarin mutane 18 da suka kamu da cutar a cikin Iran, ciki har da hudun da suka mutu. A wata sanarwa biyu da suka fitar a lokaci guda a yau Juma'a, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ƙungiyar Taliban sun ce za a sanya hannu kan wata yarjejeniya tsakanin Amurka da ƙungiyar Taliban a ranar 29 ga watan Fabrairu, wanda hakan zai kawo ƙarshen yakin Amurka da take yi mafi dadewa a tarihi. Yarjejeniyar ta hada da janye dukkanin sojojin Amurka daga Afghanistan din, saboda tabbacin da ƙungiyar Taliban ta bayar cewa ba za ta kyale a yi amfani da ƙasar Afghanistan don ta'addanci ba, kuma za ta shiga tattaunawar yin sulhu da sauran al'ummar Afghanistan. Sakataren sanarwar da Pompeo ya bayar ta ce nan ba da daɗewa ba ne za a fara tattaunawar tsakanin ɓangarorin a Afghanistan, kuma za a gina ta ne a kan mahimman matakan sanar da tsagaita wuta na dindindin da kuma makomar siyasar kasar ta Afghanistan a nan gaba. Roger Stone tsohon dan jam'iyyar Republican kuma aminin shugaba Donald Trump zai fara zaman gidan kaso nan da makonni biyu yayin da har yanzu bai yanke hukuncin ko zai daukaka kara ba. Hajiya Alhamis mai shari'a a kotun tarayya dake Washington ta yanke wa Stone daurin shekaru fiye da uku a gidan kaso saboda toshe hanyar binciken majalisa game da katsalandan din Russia a zaben shugaban kasa na shekarar 2016. Bayan yanke hukuncin, Trump ya soki hukuncin da aka yanke wa Stone din inda yace bai dace ba. Shugabar Jamus Angela Merkel ta ce za a yi komai don gudanar da bincike kan kisan mutane tara a wani yanki na Frankfurt a farkon makon nan. Merkel ta faɗa a jiya Alhamis cewa akwai alamu da yawa da ke nuna cewa wanda ake zargin da aikata laifin yana da aiki ne da aƙidar tsatsauran ra'ayin wariyar launin fata.
Oh, madalla a gaida Zahra Fajr ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanni mu. Ministar harkokin kasashen ƙetare ta kasar Ghana, Shirley Ayorko Botchoi, ta bayyana yunkurin gwamnatin kasar na tabbatar da kare lafiyar ɗaliban ƙasar da ke karatu a ƙasar China inda ake fama da cutar coronavirus. Wakilinmu Redwan Abbas na ɗauke da ƙarin bayani.
Da take magana kan kwaso ɗaliban na Ghana daga Bohan inda nan ne cutar ta ɓarke, Madam Botchoi ta ce wannan shine zai zama matakin ƙarshe da hukuma za ta ɗauka. Wannan shine matsayin gwamnati daga shawarar ƙwararru na tsaro da kuma aikin likitoci. A fuskan tsaro, shugaban cibiyar yaƙi da bala'o'i da kuma aikin gaugawa, Dr. Ishmael Norman ya tsawata akan yin sake da yadda ake shigowa cikin ƙasar kasancewa ba a shirya sosai ba. Yace,
in order to do credible situation monitoring, the men and women doing
mu fara sa ido akan masu kula da mu sune likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya. Ma'aikatan ma'aikatar ministan kiwon lafiya ya kamata a kula da su. Hali da ma'aikatan da iyalansu ke ciki ya kamata an sani, amma ba shakka ba ai hakan din ba. Kungiyar kiwon lafiya ta Ghana ta ce har yanzu da sauran rena akaba dangane da wannan zanci. Dr. Titus Bayoni, muƙaddashin sakataren ƙungiyar likitocin dangane da ɓarkewar wannan cuta, ina jin muna buƙatar sa kuɗi sosai tare da wayewa mutane kai sosai, kuma duk waɗannan ba mu yi su ba. Abinda kuru muke akwai ne tsoro, in har wani ya zo da alaman cutar coronavirus mutane za su tsorata, ma'aikatan kiwon lafiya za su damu. Hakan kuwa ba abinda zai kawo sai ruɗani, don shi abinda muke buƙatar yi shine mu wayewa mutane kai. Sai dai wannan mataki da likitoci suka ɗauka bai yi wa iyayen ɗalibai a ƙasar China daɗi ba. Ga abin da wata ke cewa,
and we call on him to resign as he has failed to appreciate the.
Kuma muna kira gare shi ya yi muramus ganin ya gaza gano tsarkakiyar hali da ake ciki na ruɗani. Mu iyayen waɗannan ɗalibai da ke fake uwa kamata, da kyar in iya cin abinci, da kyar nake kwana, lallai mun kiɗime. Don haka muna kira ga uban ƙasar shugaba Akufu Addo ya ɗau matakan gaugawa a kawo mana ɗiyanmu gida. Ko ya wannan ɗaliba take ji dangane da wannan zance?
To, sunana Zakiya, daliba a Islamic University. Gaskiya a matsayin mu na daliban, mun damu game da irin halin da 'yan uwayen mu ke ciki a ƙasar China, inda kowa ya san cewa cuta da tafi kowane irin cuta yake. Dole ne gwamnati ta kare himma, ta yi abin da zai sa hankalin kowa ya kwanta, shine a kawo 'yan uwan mu gida. Nagode.
Redwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Agaida Ridwana Abbasa da kokari yanzu kuma sai mu leka jamhuriyar Niger inda kungiyar Rotab mai bin kaidodin yadda ake gudanar da kasafin kudin kasar ta shirye wani taron wayar da kan al'umma game da sanin haƙƙinsu a matsayin su na yan kasa ga rahoton da wakilar mu Tamar Abari ta aika mana daga damagaram dake jamhuriyar Niger
Ahmadu Musa Konate shine wakilin na Rotab yace hakkin ƴan ƙasa ne a ba su labari game da tsarin kasafin kuɗi
kowa ya kamata ɗan ƙasa ya zo ya gani ya san kuɗin da wasu karo wasu lanho da duk abin da ya kamata da gwamnati take doka don ka ya san inda ake na ana sa kuɗin kuɗaɗen yanzu shine conference inda muka zo mu yi dan mutane su san irin depas inda ake yi da kudaden nasu ya kamata kaka aka yi wane wuri ne ya kamata a karhaha wane ne ba a yi shine muka zo mu kama mutane duk yanda aka yi abin ga aka rike abin ga bidje na wannan shekara na 2020
babban muhimmanci dai ɗan ƙasa su san hanyoyin yadda za su sa ido game da kudaden da suke badawa na haraji domin sanin inda suke shiga
duk kowanne ɗan ƙasa wajibi ne gare shi duk kuɗi da kake bada duk abin da ake duk abin da gwamnati take yi tunda mutane ne wa'anda mu muke zaben su mu je mu sa su gaba dan su samu su kula da wasu kudade da wasu abin ga su samu su yi ayyuka kamar yadda ya kamata abu ne mai muhimmanci sosai ga dan kasa ya kamata ya san yanda ake yi da kudaden nan na kasa wurin da ake sa su aski ya kamata kun gani misali kaman ilimi ya kamata a zuba kuɗi ciki tunda gashi nan kun gani yanzu muna fuskantar matsaloli iri-iri bisa kan fannin ilimi bisa kan fannin lahiyar jiki to shine ya kamata mutane su gani in yaso kowa ya sani in yaso dan ƙasa dan horakula ya kamata ya san aikin da yake gaban shi dan a samu a kawo gwamnati kun san gwamnati ho in aka ci a bar ta ita kadai ta yi abin da ta ga dama ya kamata ana dubi ana gani abin da bai in yayi kuskure a samu a gyara
shi kuwa Sadat Iliya dan malam wani dan gwagwarmaya na horakula na MPCR ya ce wannan zai ba talakawa damar fahimtar al'amuran da gwamnati take yi a cikin ƙasa
lalle ba kaso ba talakawa suka saba sanin takameme abinda dokokin kuɗi suka fuskanta kenan dai wannan wata hanya ce wadda ta ƙara ba talakawa makamman bi sau da ƙafa al'amuran da gwamnati take yi a cikin ƙasa wannan ku shine babban amfani in har talaka ya kai a demokrasiya zai rika bi sau da ƙafa abinda gwamnati take yi ina gani ba karamin ci gaba bane ga ƙasa
wasu talakawa sun furta albarkacin bakin su game da kasafin kuɗin kamar haka
Allah Ibrahim yanda gwamnati take faɗin kasafin kuɗi da ake ta bidije kuma wanda ƴan majalisu na kasashe da deputies suke bidije har yanzu mu ƴan ƙasa a yanzu mun wace muke tabbas gashi mun gane kasafin kada wannan kasafin bidije ke wannan sai dai a ce kurin bangaren lafiya an ware miki kasai kaza bangaren ilimi kaza bangaren tsaro kaza bangaren kaza kaza
Jamila wallahi kasayen kuɗi muna da ji a radio a tele muna ji ana faɗi amma mu har yanzu ban san ba kan ganin shi
Zuladeni to ina iya cewa na san kasayen kuɗi amma dai ba sani ba wancan tunda ina ji ina gani a tele ana cewa dubtituwa suna session budgeter wanda zama ne wanda suke domin kasafin kuɗi amma dai abin da ban na gane har yanzu shi kasafin kuɗin nan ya ne ne ake yin shi tunda in kuka dauka yanzu kasafin kuɗi na bara da aka yi duka kuɗin a tsaro ya tafi kuma duk da wannan baya hana kowace rana soyoyin mu suna rasa rayukan su alhali kuma duka komun mu tahiya kenan wanda yake nuna cewa an samu kuɗin wata hanya yake tahiya
Tamar Abari muryar Amurka daga damagara a jamhuriyar Niger
baban chakwai
a gaida Tamar Abari masaurare yau fa kofa bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutun da suka sha muku kai amma kafin nan ku shakata da wannan wakar
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Assalamu alaikum, wani akan layi?
Alhaji Kabiru Kaduna Gere.
To Alhaji Kabiru, muna sauraron ka.
Me ra'ayin mu da aka ce za a bada ma?
Yau ranar Juma'a ce, to layi a buɗe ka, kai sai ka ba mu albarkacin bakin ka duk abin da kake so.
To a madadina na ɗan Najeriya kuma Kaduna State Kagarko Local Government Gere, ina ba gwamnati shawara dan Allah da Annabi ta ƙara ƙaimi akan tsaro.
To har yanzu dai muna Kaduna
akan tsaro.
Akan
dai ke gaskiya gwamnan Kaduna Muhammad Al-Rufai gaskiya na kokari akan tsaro. Ba abin da zamu ce mishi, Allah ya saka mishi da alkhairi.
To mun gode da Kaduna. Har yanzu dai muna Kaduna, wani akan layi da Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam. Malam, me sunanka?
Sunana Alhaji Musa Ngaru, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musa, muna sauraron ka.
To alhamdulillah, ni yau ina so in yi kira ga bangaren gwamnatin tarayya. Abin da ya danganci shugaban kasa Muhammadu Buhari. Gaskiya muna kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari, waɗannan mutane suka zagaye shi a matsayin kaban din nan. Ya kamata ya kokari ya kice su, saboda idan muka dauka duk mutumin da ya zabi shugaban kasa Muhammadu Buhari, especially ma talaka dan uwana, ya zabi Buhari domin ya samu sauki ne, amma kullun abu da tazara yake yi. Kwanciya hankali ba kwanta ba, ka bi hanya a dauke ka, ka je gona a dauke ka. Ga wannan a matsaloli, ga manya-manyan ma da fadi shugaban kasa, tsakanin mai ba gwamnati shugaban kasa shawara a kan bangaren tsaro, da su abuke kara su samu matsaloli a kan irin wannan. Wani irin abu ne irin wannan? Mutane kun tattare shugaban kasa, kun hada talakan da suka zaɓe, suka ci wahala a kan shugaban kasa Muhammadu Buhari. Ya kamata dai gaskiya a gyara. Muna son gwamnatin nan, kuma mu muka yi ta. Da fatan za ku tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, na gode.
To Alhaji Musa, mun gode da kokari. Har yanzu muna a Kaduna, wani a kan layi?
To a chairman a tsoka lafiya Abdulaziz, barka da aiki.
A gaishe ka. Assalamu alaikum, ya kake?
Abdulaziz Adil Toro, sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rigatsa a Kano, tarayyar Najeriya.
To muna sauraron ka.
To Abdulaziz, zan fara da yi wa dan uwan mai buga wa shine mai kala-kala ta'aziyya da aka mai rasuwa kwanaki. Allah ya bada hakuri, kuma a gurguje ra'ayi na shine cewa a lalle muna ƙara kira ga shi a mai magana da yawan shugaban kasa kai ne a Denshina, ya sani cewa fa shi Farfesa Ango Abdullahi fa muna da yana da daraja gurin mu a nan arewa, da ya kira shi kaman janar ne da bai da sojoji. Idan ya tuna abu shi wannan bawan Allah, ka lokacin da suke nan mulki, sai da aka yi mai hari a Bauchi, aka so a kashe shi saboda ya ce a zaɓi gwamnatin Buhari. Can tsayar Bauchi an kai mai hari, shi ma mai girma shugaban kasa an kai mai hari a nan Kaduna, duk dai saboda muna son su, suna so a kawo canji. To mutum ne mai daraja, ci gaba da daraja mana mutumin nan namu Profesa Ango Abdullahi. Allah ya ja mana kwanan, da fatan za a tashi lafiya.
To mun gode da Kaduna, za mu leƙa Maiduguri. Wake kira daga Maiduguri?
Sunana Muhammad Bashir Dambuwa, ina kiran ku daga nan Maiduguri ni tarayya.
To Malam Bashir, salama alaikum. To jama'a, yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka. Yau ranar Juma'a ce, ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutun da suka sha muku kai. Layukan mu a buɗe suke, lambar da za ku kira ita ce. Alo, salamu alaikum. Malam, kana kira daga ina?
Daga nan Katsina.
To Katsina, gare ka.
Hello?
Alo, muna sauraron ka. Ni ra'ayinka?
Yawa, ni ra'ayina da nake fada da Allah da Annabi a gamun masari.
Ka kashe malam, ka kashe radio, ka kashe radio ka.
Ya taimaka da Allah da Annabi, barayi sun addabe mu na kawai, mutum sun je sun bubbuge mata jiya, sun yi lalata da su. sun kwale su busa hanya ma haka yine muke roƙon gwamnati dan Allah da Annabi ya taimaka biyo mu da rahama dan Allah da Annabi ya taimaka samu saukin wannan al'amari
yaushe ne wannan al'amari ya faru
wallahi jiya da daddare aka yaba ku
to Allah ya sawaka kuma Allah ya taimaka ya kiyaye wannan abuwa da ke faruwa Assalamu alaikum wani akan layi
Nasiru daga Tawa
Malam Nasiru daga Tawa jamhuriyar Niger gare ka
Zakir nan daga garin Tawa ba
To Malam Zakir muna sauraron ka
game da abin da ka gudana na Nigeria ko
muna jin ka
azumi ka fade ne ka fita ai ba wai a ce wata jaha ba ko da sauran sannan mai girma shugaban kasa da Allah ya taimaka ya buɗe mana godon mu ya yi bisa da ɗanɗan da ake ciyar saboda ga komi ya rikice ba wani kabejin da ana rikice ba wani abubuwa da ya bi sun lalace wallahi ba tsaro ba wani tsarikan kuɗi ba wani komi Allah ya taimaka a buɗe mana
To
muna dan gudanar da an kasuwancin mu yadda ya kamata muna samun wata abu
to
dan mai girma shugaban kasa Rajina ya taimaka mata gudanar da wannan
to mun gode Allah ya sa shugaba Muhammadu Buhari ya ji wannan kiran naka wane ne akan layi wa alaikum assalam
ni Umar Abdul Jadiyo sun tabi Nigeria
To salamu alaikum gare ka.
Wa alaikum salam. Yau ina so in yi bayani akan ku ji da yawa ce to da Allah ku yi kokari ku ainihin samu gidajen rediyo nan a gare mu kamar Beacon ko kuma FC to ainihin rika jona mun kiyayen ku domin gaskiya mun dogara da ku sosai kuma sannan mun samu matsala wajen samu ku a wasu rediyoyi da haka da Allah ku taimaka mana ku rika jona mai kishiyan ku da wannan gidajen rediyo ko kuma da TV wanda za mu rika sauraron ku kishiyan ku don mu ƙara jin ku sosai kuma mu ƙara amfana wannan shi abin da nake son in koka da Allah da fatar zance kula game da wannan kokinawa assalamu alaikum
wa alaikum salam to mun gode kwarai matuka madalluka muka kawo da madalla da haka muka kawo karshen daukar wayoyinku muna godiya sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa masu sauraro kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogo mu annan yana cewa karfe 3 na yamma da minti 54 to madalla yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice
Wasanni a takaice
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta shirya ta domin tarbar gasar cin kofin kallon kafa na nahiyar Afirka na masu taka leda a cikin gidanmu na nahiyar Afirka wanda ake kira a dunkule shan har ma an gudanar da zaben rukuni-rukuni a birnin Yaounde Malam Zakari mai bibiyan al'amuran kallon kafa ne na nahiyar Afirka ga tsokacin da ya mini
an bayyana wa jama'a da suka halarci taron na jadawalin kasashen da zasu fafata da juna an bayyana wa al'umma kasashe 16 kowace kasa na da nata rukunin da akwai wato rukunai har zuwa hudu to rukunin da ya fi daukan hankulan mutane shine rukunin A inda ake samu kasar Kamaru ake samu Zimbabwe ake samu Mali ake samu kuma Burkina Faso kun san Kamaru ita data fafata kasar ta wato zata taka leda ne a kasar ta kuma farkon wasa za a yi shi da ranar hudu ga watan Afrilu da Kamaru za ta katsare ni da ainihin kasar ta Zimbabwe da kuma da akwai kasar Mali da za ta buga kwallo da kasar ta Burkina Faso duk da cewa dai kasar Mali ita ce Morocco ta ba wa kashi a 2018 yayin da aka yi wasan karshe inda Morocco ita ce wannan kambun kofin na 2018 duk da cewa dai al'umma su halarci babban wato filin wasanni na motsa jiki wato babban katafaren filin motsa jiki na ya wunde inda kuma mutane gaskiya suka yaba gami da wannan taron da aka yi Kamaru ana gani ita ce kan gaba domin za ta buga wannan gasar ne a gidanta duba da cewa kasar Kamaru ta iya kokarinta ta nuna kokarinta wajen wato gine-gine sabbin filaye domin ita kasar Kamaru za ta fafata ne a filin wasa dake da suna Ahmadu Aijo wato Stade Ahmadu Aijo kenan bayan kuma da akwai filin wasa na Shakuma a Duwala bayan kuma da akwai na Bafusam da dai shauran su ba sai na gaya muku ba Kamaru ta kore ta iya kokarinta ta wannan fannin haka kuma hanyoyi an sabunta su an gaggyara su hotel da dai shauran su asibitoci da shauran su shi kashi shugaban hukumar na wasan kwallon kafa ta nahiyar Afrika Ahmad Ahmad ya jagorance wannan taron da kuma Prime Minister kasar Kamaru John Guti da ministan wasanni Narcisse Muelle Combi an samu kuma halartar tsofin wasan kwallon kafa da kasar Kamaru musamman dai kaman Rigobert Sombahana inda ya nuna farin ciki sa kuma yace Kamaru kamata yayi Kamaru ta yi takatsantsan da duk da sani cewa dai tana wasa gidanta ne amma tayi hankali amma kuma yace ɗan wasan kwallon kafa ta kasar Kamaru sannan nune an san su sun jima suna fafatawa tare domin an lura da su a wasannin sada zumunta da aka yi kuma da shauran wasannin da ba su samu nasara ba amma duk da cewa dai ita kasar ta Mali kasa ce da aka santa cewa tana da wato karfi da wasu kasashe a cikin wato wannan rukunin kamar kasar ta Morocco da take mai dauke da kambun wannan kofin da ta samu nasara a 2018 da ta karbi bakoncin gasar sai kuma ainihin kasar ta Libya wacce ta samu wata kicinta ne sakamakon janyewar an yi kasar Tunisia sai sa ita kasar Libya aka samu ta daga cikin wato kasashen da za su shiga wannan gasar kamar da cewa kasar Niger ita ma tana taka rawar gani ta wani bangare domin idan ba ku manta ba wasan samun tikiti ta duke kasar Cote d'Ivoire har su biyu a gidanta da kuma a waje wannan shine a takaice abin da zan iya fada
a halin yanzu dai wannan gasar ita ce za ta zamto zakarin gwajin tafi na gasar cin kofin kwallon kafa na zakarin nahiyar Afirka wanda gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru za ta karba a shekara 2021 Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
Madal Agaida Muhammad da Awal Garba yanzu kuma ga Zahra Fage da takka da ta rawata kan labaran duniya
A yau Juma'a shugaban kasar Sudan ta Kudu ya rusa gwamnatinsa inda ya nada madugun adawa Riek Machar a matsayin mataimakin shugaban kasa na farko kwana guda kafin a rantsar da sabuwar gwamnatin hadin kai Har ila yau shugaban kasar ya sanar da wata doka da ta rusa majalisar ministocinsa da kuma majalisar bada shawara A yau Juma'a kasar Lebanon ta tabbatar da mace ta farko da ta kamu da cutar coronavirus matar mai shekaru 45 ta koma kasar ne daga kasar Iran amma an kebe ta a asibiti
kuma sora baki daya abinda ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirin yanzu a madadin Zahra Ofagir ta yin gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da hada shirin da Bad Omani da injin namu Tony Poldak ni na kwa Abdulaziz Adili Toro ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC